Allah Libo sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 16:22 da kuma 25. Abunnan yamai dake jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Baya ga haka a kodiyoshi muna nan akan shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 2 ga watan Yuni shekara ta 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
To shedu a Mogadishu babban birnin kasar Somalia sun ce mutane akalla 10 sun mutu sannan fiye da 15 sun samu raunuka bayan da wasu mayaka suka kai hari kan wani babban otel jiya Laraba. Wata kotun India ta zartas da hukunci kan wasu mutane 26 a yau din nan alhamis saboda rawar da suka taka a kisan wasu musulmi 69 a shekara 2002. Sannan dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun kwace ƙauyuka wajen tara a Siriya waɗanda ke daura da kan iyakar Turkiya tun daga ranar Talata.
To a Najeriya ko an kaddamar da shirin tsaftace yankin Ogoni da ke Niger Delta, sai dai shugaban Najeriya da aka shirya zai kaddamar da shirin bai samu halattar taron ba.
Eto a lokacin da yake jawabi bai faɗi dalilin da ya sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai halarci taron ba, amma ya faɗi sakon shugaban ƙasa a wurin taron.
A jamhuriyar Nijar kuwa cece kuce ake ta yi bayan da shugaban ƙasar Muhammadu Isu ya yi tuna maina wato ya naɗa ɗansa a matsayin jami'in kula da harkokin sadarwa a fada shugaban ƙasa. Ko da yake jami'a mai mulki ta ce wannan ba sabon abu bane a nahiyar Afirka. Sannan Jummai Ali za ta zo da shirinta na sai bango ya tsage, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurari ga labaran. Shadun gani da ido a Mogadishu babban birnin kasar Somalia sun ce mutane akalla 10 sun mutu sannan fiye da 15 sun samu raunuka bayan da wasu mayaka suka kai hari kan wani babban otel jiya Laraba. Wani dan majalisar dokokin Somalia mai suna Muhammad Ismail Shuraye ya gaya muryar Amurka cewa an kashe wasu yan majalisar biyu, Abdullahi Jama Kobaini da Muhammad Mamu Gure a wannan harin. Ya ce dan majalisa na uku Abdalla Hashi rauni ya ji. Daya daga cikin yan majalisar da ke cikin otel din ya bayyana harin da cewa ina kwanci a daki na a otel din kenan, kawai sai wata babbar kara ta firgita ni, wani marufin kofa da wani marufin taga suka fado kaina, na ruga zuwa kofar baya ta otel din na tsiyar da raina, a cewar sa. Shiko Abdalla Haji ya gaya muryar Amurka cewa ya ruga da wani abokinsa zuwa asibiti inda ya ga motocin daukar marasa lafiya na ta kawo dumbin waɗanda suka samu raunuka. Wani dan jarida mai zaman kansa da ke aiki a muryar Amurka ya ce ya ga gawarwaki 5 kwanci a gaban otel din. Barnar ta yi tsanani ne saboda tarwatsewar da wata mota shaƙi da bom ta yi a daidai lokacin da ake sallar isha. Harin da aka kai otel din ambasada da ke Mogadishu din ya zo ne ɗan sa'o'i bayan da jami'an Somalia suka ce an kashe wani babban kwamandan mayakan Al-Shabab a wani farmakin da aka kai cikin dare sosai. Ana zargin Muhammad Mahmud, wanda aka fi sani da Duleddin, da shirya harin da aka kai jami'ar Garissa ta ƙasar Kenya a watan Afrilun shekara 2015, wanda ya sanadin mutuwar mutane 148 galibi ɗalibai.
Wata kotun India ta zartar da hukunci kan wasu mutane 26 a yau din nan alhamis saboda rawar da suka taka a kisan wasu musulmi 69 da mabiya addinin Hindu suka yi a jihar Gujarat a shekara ta 2002. An tuhumi 11 daga mutane 24 da a aikata kisa a ɗaya daga cikin al'amari mafi muni a tashin hankalin da aka kwashe watanni 3 ana yi, wanda ya sanadin mutuwar mutane fiye da 1000 a cikin shekaru 14 da suka gabata. Ɗaya daga cikin mutane 69 ɗin ko aka wadda aka komake shi ko aka kona shi har lahira yayin da ya fake a wani rukunin gidaje a Ahmed Baghdad. Wani tsohon ɗan majalisar dokoki ne mai suna Ihsan Jafri. Matar marigaye Jafri Zakiya ta yi farin ciki da wannan hukunci, to amma bata ji daɗin sallamar wasu mutane 36 da ake zargi da alƙalin ya yi ba. wannan ba cikakken adalci bane, don haka zan ci gaba da fafutuka har makura, inji Zakiya. Tun daga shekara ta 2002 an zartar da hukunci kan mutane 100 kenan game da wannan tashin hankali, to amma har yanzu akwai wasu shari'un da ba a fara surare ba.
Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun kwace kauyuka wajen tara Asiriya waɗanda ke daura da kan iyakar Turkiya tun daga ranar Talata, kokarinsu na danawa zuwa garin Manji da ke ƙarƙashin ikon ISIS. Amurka ita kuma ta kai harharen jirgin sama a Manji ɗin cikin sa'o'i 24 da suka gabata, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar farar hula wajen 15, uku daga cikinsu yara ƙanana, a cewar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Asiriya. Majiyoyin soji da ke da nasaba da matakan soji da ake ɗaukawa a Manji ɗin sun gaya muryar Amurka cewa mayakan ISIS na kwashe iyalansu daga garin, amma suna kuma tilasta mu farar hula a garin su tsaya don su yi garkuwa da su. Sojojin sun ce an ceto ƙauyuka da dama ba tare da wata ƙwaƙwar turjiya ba daga ISIS. Ƙungiyar dakarun jaddada demokradiyya a Syria SDF, wadda haɗaka ce ta Kurɗawa tare da taimakon wasu sojojin musamman na Amurka su 200, ta danna cikin yankunan da ke hannun mayakan ISIS a ɓangarori biyu na kogin Euphrates, abinda ya harzuka Larabawan Sunni da kuma Turkiya, waɗanda ke fargabar cewa Kurɗawa na ƙoƙari ne su kafa wani gari a kan iyakar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu jami'ai a yankin Afghanistan sun ce kungiyar Taliban ta sace wasu matafiya 17 a arewacin kasar a daren jiya Laraba. Zabihullah Amani, mai magana da yawun gwamnan lardin, ya ce matafiyan waɗanda mazauna gundumar Balkab ne na tafiya ne cikin wata mota zuwa headquarter lardin Serapul lokacin da 'yan Taliban ɗin suka sace su. Ya ce shugabannin ƙabilun yankin na tattaunawa kan buƙatar sakin su. Wannan ne karo na biyu da Taliban ta sace mutane da dama cikin mako guda. Taliban ta sace wasu matafiya 200 a farkon wannan makon bayan da suka kafa wuraren duba ababen hawa na bogi a kan babbar hanya da ke lardin Kunduz. Daga bisani sun saki wasu daga cikin matafiya, amma sun halaka 17 daga cikinsu. A halin da ake ciki kuma, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a Kabul a yau ɗin nan Alhamis don nuna fushinsu kan sace mutane da kuma kashe-kashen da ake yi a lardin na Kunduz. Wata jami'ar siyasa ce ta shirya zanga-zangar bisa jagorancin wani tsohon shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa, wato Amrullah Saleh. To, labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya a yau aka kaddamar da shirin tsabtace yankin Ogoni da ke yankin Niger Delta a kudu maso kudancin kasar. Sai wasu na ganin bikin bai yi armashi ba, bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura mataimakinsa Farfesa Yemi Oshibanjo. Na tuntuɓi wakilin muryar Amurka da ke yankin, Lamiɗa Abubakar Sokoto, yadda kaddamar da shirin ya kankama da sauran wasu bayanai.
Wato, kaddamar da shi wannan shiri na tsabtace yankin Ogoni ya gudana lami lafiya cikin kwararan matakan tsaro a garin Budo da ke yankin na Ogoni a cikin jihar Rivers. A dama dai dubin dubatar 'yan Najeriya ne, musamman 'yan yankin, suka taru domin tsammanin taron shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. To, ana cikin wannan yanayi dai ana ta ba da bayanin kamar zai zo kamar zai zo ba, sai shugaban kasar bai samu zuwa ba, mataimakinsa Musa wato Yemi Osibanjo shi ya wakilce shi. Kwamitini aka kaddamar da wannan shiri da kasani na wato tsabtace yankin na Ogoni, wanda zai ɗauki shekaru da dama kamin a kammala shi.
To, Lamiɗa, da yake na san shi mataimakin shugaban ƙasar ya yi bayani a wajen wannan kaddamar da shirin tsabtace muhallin na Ogoni, kamar ya faɗi dalilin da ya sa shi shugaba Muhammadu Buhari bai samu halartar wannan taro ba?
To, lokacin da yake jawabi, Malam Mahmudu bai faɗi dalilin da ya sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai halarci taron ba, amma ya faɗi sakon shugaban ƙasa a wurin taron, inda ya bayyana cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana goyon baya, yana jin daɗi da Allah ya sa gwamnatinsa ta da wannan aiki, kuma ya kira ga 'yan yankin da su ba da goyon baya da haɗin kai don ganin cewa aikin ya gudana bisa kamar yadda aka tsara shi. da ya koma bangaren halin rikici musamman na hare-haren yan bindigar Niger Delta, mataimakin shugaban kasar ya gabatar da sakon shugaban kasa inda ya ambato cewa wato hare-haren yan bindiga yakan yi muni ga tattalin arzikin kasa. Ya ce ba ma gwamnati da tattalin arzikin kasa abin ya tsaya gare shi ba, har da su ɗan yankin Niger Delta wannan al'amarin ya shafa.
Kamar ya yanayin tsaro yake a wajen wannan shiri da aka kaddamar?
Gaskiya an ɗauki ƙwararren matakan tsaro wanda mu a yankin Niger Delta kusan an kwana duba a samu ba mu canji ba da ɗaukar matakan tsaro irin wannan. Saboda aiki ne aka yi kusan in ce na haɗin gwiwa na su jami'an tsaro, kama daga sojoji, 'yan sanda, civil defense da SSS da sauran jami'an tsaro. Kuma inda gudanar da shi wannan taro, wato jirage ne irin na masu saukar angulu suka ci gaba da zagaye domin tabbatar da tsaro. Sannan wani abu da na lura da shi shi ne musamman wurin da aka kaddamar da shi wannan al'amarin, wato inda wato wannan da ti yake na ruwayen yankin Niger Delta ba sa iya yin noma da sauransu bisa yadda aka gurɓata musu muhalli. Ta wannan gefe duk jiragen ruwa ne kake gani musamman manyan jami'an tsaro, manya da ƙanana suna ci gaba da sintiri, kuma wannan taron an yi shi an kammala shi zuwa yanzu lamai lafiya.
Lamido Abubakar Sakwa take nan wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta. Kuma a shirinmu na dare za mu ba ku dama ne ku tufa albarkacin bakinku kan yadda kuke kallon rashin halartar taron da shugaban Najeriya bai yi ba. To amma yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda ake ta cece kuce bayan da shugaban kasar Muhammadu Isu ya yi tuna maina, wato ya naɗa ɗansa Abba Isu Muhammadu a matsayin jami'in kula da harkokin sadarwa a fadar shugaban ƙasa. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana da wannan rahoto.
A ci gaba da canje-canjen da ya kaddamar bayan da aka bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben 20 ga watan Maris ɗin da ya gabata, ne shugaba Isu Muhammadu ya ba ɗansa Abba Muhammadu Isuhu mukamin jami'in kula da harkokin sadarwa a fadar shugaban ƙasar Nijar. Sai dai tuni 'yan ƙasar irin su mawallafin jaridar Le Temps mai zaman kanta Zubairu Sule suka fara yi wa wannan naɗi fassara.
Ka gani ko da yake ɗan shi ne ɗan ƙasa ne, kuma doka ba ta hana ba ya naɗa shi akan wannan matsayi tunda matsayin siyasa ne. Na biyu kuma in kai lissahi shekara da biyar da ya yi wajen miliyar 9 aka zuba na lokaci idan a san Nijar a ko'ina a yi tallan Nijar, to ya gani an canye kuɗin kuma ba a yi tallan ba, kenan tana yi wannan cikas ne da ya samu kenan ya gani ƙara yau ya ɗauki wani wanda ya rashi.
Kakakin gwamnatin kasar ta Nijar Asumana Malam Isa da muka tuntuɓa akan wannan batu ya bayyana cewa gwamnati ba za ta yi furici akan wannan naɗi ba. Saboda haka na tunkari kakakin jam'iyyar Fayandayas Tarayya mai mulki Alhaji Asumana Muhammadu.
Anan kusan ku an taɓa sawa ɗan shugaban ƙasa minista kuma a bashi makamin minista biyar ya riƙe. Anan kusa gare mu akwai shugabanni da ɗiyansu ne ke shugabanci yau sun yi gado. To saboda haka mu ba zancen wani makami aka bayaran nan ba, an bashi ne ko ma ba zancen mashawarci ba a matsayin shi na ɗa. Ai ɗana na yana yaba uban shi shawara, balle ma nace maka yayi ilimi mai zurfi a wannan fanni.
Sai dai mawallafin na jaridar Le Temps ya tunatar cewa shugaba Isu Muhammadu da jam'iyyarsa ta PNDS Tarayya sun sha sukar irin wannan naɗi a zamanin da suke adawa da gwamnatin Tanja Muhammadu.
Tsohon shugaban ƙasa Tanja Muhammadu lokacin da yana mulki yana da wani ɗa da ake ce mashi Hadiyatullah. Wannan yaro lokacin da ba ma shi ne je nemi marshen ba, ta hanyar wani ne aka suka samu marshen suka je suka aikata. Wannan sai da farmi da aka yi na ginin ma'adan. Shi kan kanshi Muhammadu Sani lokacin ya yi ta cece kuce yana ta tir da Allah wadai da wannan abu. Shi da kanshi yake rarraba ma 'yan jaridu takardun. Yo gashi shi da yake hana wannan abu, yo shiga shi shi ne aikata wannan.
To kome jam'iyyar ta PNDS Tarayya ke cewa a kai?
Cikin mutum 180 ba su san wannan yaron ba, kuma uban shi ke mulki. Na ce yaro ne wanda bai da karan bani. Yaro ne wanda ke da ɗa, yaro ne wanda samu horo a wajen ma'aikatan shi. Mun yarda da zai ba da shawara wadda irin yadda horon da samu don abin ya ci gaba. Isuhu dole da in ya tahi ya samu daga cikin 'ya'yan shi cikin fagen siyasa, ba yau aka fara ba.
A farkon watan jiya ne shugaban kasar ta Nijar ya kori mashawartansa da aka kiyasta cewa sun haura 1000, abinda wasu manazarta ke ganin alama ce ta rashin gamsuwa da ayyukansu a tsawon shekaru 5 na wa'adin mulkinsa na farko, ko da yake jam'iyya mai mulki ta musanta hakan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To abinda na Yamai yanzu agogo na cewa karfe 4:15, wato 11 na safe kenan da 15 a nan Washington DC. Yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Masu sauraron fili sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Garbadin Muhammad, daraktan yada labarin madatsar man NNPC, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu, Malam Aminu Muhammad Adam ya yi tambayoyi guda uku. To amma daya Malam Garbadin Muhammad ya samu damar bada amsa lokaci ya kure. A saboda haka yau Malam Garba zai amsa sauran tambayoyin da yayi. A tambayar sa ta biyu yace me yasa haka kawai ba a bada sanarwa ba sai gwamnati kawai
ta bada sanarwa. Kwarai, wannan yana da tambaya ce mai hujja kwarai da gaske. Wannan abun din da kai shi, tunda in ka ya lura da bayanin da kake, za ka ga akwai kusan zagon ƙasa a cikin wannan al'amarin na shigo da mai da zaga bashi. To idan kai kana so ka kawo gyara waɗanda suke zagon ƙasan nan, saboda suna cin riba da abin da ke faruwa, idan ka faɗa kafin ma ka kawo gyarin da za ka kawo, to kuma sun ɗauko wani tsari wanda zai yi tudar ka abinda kake so ka gyara. Wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilan. Amma an san yi bayani kaɗan saboda mutane su san cewa kamar kwanaki biyu ko uku ko huɗu kafin a yi wannan abu, wanda ya ka ƙoƙarinmu muka san nuna cewa wannan abun fa ya kai inda ba za a kyale mutane suna cikin wannan wahalar na rashin mai ba. Suna ɗauke na mataki wanda da farko mutane za su kasance da gari, amma daga ƙarshen sauƙi ne. Da kuma alhamdulillah har ga sojin na amfani da su. Sai ta halibin inda za su ci, ta dai su sha man ka. Kuma kuɗin da aka sa na man, ai ba ɗaya ba ne. Cewa aka yi kaɗi ne wuce, ya da 145. Amma kana iya cin shi naira goma ba an kasa ne, in ka san ka sai za ka ci ba. Naira goma kana iya cin shi. Kuma ga nan ya faru naira a wajen sularen ma naira ɗin ke kuma ce. Wajen sularen ɗin da shi, wajen sularen ɗin shi na. Saboda yanzu an yi ka aka kowa dama wanda ke yi da hali, ya je ka sai ke kare, ya fiye man shi, ya kawo, ya fi saman ya sai da. Duk ya ce da dama ya sai da. Amma kai ya wuce naira ɗin da ya rage. Kawai a ce ta ido a kan shi duk wanda ya shigo da mai ya bi hannun hukumar lura da inganci wato
PPRA ko?
Ya bi ta hannun PPRA su ne masu ta PPRA su ne masu kula da abin nan conformity da cewa standard ya bi kada ya je shigo da man da zai fata da mutane su. Amma duk ko nawa ka shigo da shi ko nawa za ka sai da hanyar da maka sai dai ka yi wuce tsawon da gida ba yi da shi wani ne tambaya na kuɗi ya kuɗi saboda tambayoyin masu da yawa.
To sai tambaya shi ta uku.
Tambaya ta uku da wani jaridun Najeriya sun buga shekarar da ta gabata daga watan biyar zuwa watan Disamba na shekarar 2015 akwai ₦4.9 trillion na naira na kamfanin NNPC wanda ba a saka su a cikin ainihin asusun kasa ba tunda asusun bai da yake ina a bana.
To Malam Garba ka fahimci tambayar ko?
Na'am, eh na fahimta. Kuma wannan labari da ka karanta su kan jaridun Najeriya su da kowane labarin ne daga wata cibiya ta nazari da take Amerika. To ita cibiyar lokacin da muka ga wannan labarin mun yi musu fika mun nuna musu cewa littafin su ba daidai yake ba saboda sun ɗauki kuɗaɗe da yawa wanda na haɗaka ne tsakaninmu da ƙungiyoyin mai manya-manyan ƙungiyoyin mai kamar su Exxon
sauransu sun sa a ciki. Amma ga yadda sabi ne ki ga kuma yadda lissafin ne ki aka yi musu cibiyar mu ta ko kuma bangaren NNPC mai kula da kudi da kudaden shiga da fita ya ba da bayani dalla-dalla kuma aika musu da shi. Kuma aka aiko suka turo da waɗanda suka yi wannan rubutun suka zo nan NNPC aka yi mitin da su kuma an sa a jaridu. Suka ba da hakuri suka ce lalle bayanin da suka yi akwai kuskure a ciki. Da haka wannan cincin inda wata kila kai wannan ba ta samu ganin ba shi ba da tafiya baya. Amma cincin na bayani dalla-dalla kuma kada ku manta wanda ya yi lura da hukumar nan ta mai. Mutum ne kuma da an sani sai dai in bai sani ba. Amma baya sun aika rashin gaskiya ya sani da jami'a. Saboda ka wannan abu ya za a ce an rike kuɗi har biliyan kuɗi da wani abu kamar yadda suka ce.
Trillion ya ce.
Biliyan ce.
Trillion, wai trillion.
Trillion.
Trillion ya ce. To malami na gaba bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum salam.
Sunana Ishaku Lawan. Tambayata a nan ita ce. An ce deregulation. Amma kuma a ka'idar deregulation da muka sani ba a ƙayyadewa wanda zai sayar farashi. Kamar su an ce oil marketers wanda suka shigo da man za su sayarwa ƙananan masu ba a gidajen mai kada ya wuce 145. To me yasa aka musu ka'ida na cewa 145 domin wani lokacin in dala ta tashi.
Malam Isa ya kuka shiga ra'ayi ya ji tambayar ka gama tambayar ka.
A tambaya ta biyu shine lokacin da akwai lokacin da majalisar ƙasa ta kafa wani kwamiti aka yi bincike akan yanda aka dinga biyan subsidy sai ya kasance kuma kwamitin ya ba da report ɗinsa ne ba a yi amfani da shi ba ko kuwa me yake faruwa wanda aka ce sun shigo da ba su shigo da mai ba amma an ba su subsidy me hukumar mai nan take yi akan wannan magana. Sai tambaya ta uku menene abin da gwamnati ta shirya wa al'umma bayan an kayyade bayan an ƙara kuɗin man nan menene aka shirya wa al'umma kasa. To wannan sune tambayoyi na
Malam Garba gare ka.
Ba zan fara tambayi.
To
ya ce me za me hukumar gidan mai za ta ga al'umma ko
me za me gwamnati ta tanadar wa al'umma
yawa a cikin tsarin kuɗi na bana akwai rabin trillion da aka ware saboda tallafa ma jama'a wanda za a tallafa ma waɗanda suka yi rauni a wajen tattalin arziki. A cikinsu akwai mata, akwai ƙananan 'yan kasuwa, akwai kuma matasa marasa aiki da sauransu. Wannan rabin trillion ɗin su aka ware wannan kuɗin. To wannan shi ne abin nan a tattalin da aka yi abin da turanci aka ma ake cewa palliative. Na kuma a kogin shi duk lokacin da aka kawo cinci dole su yanzu samu waɗanda an gata sai an yi hakuri sa'annan sa ci gane wannan cinci in Allah ya yarda.
To Allah ya yarda.
Farko shi ne idan amin yawa tun da an ce da regulation ne ne kuma na sa na ƙayyade farashi a cikin da yake ba. Ita ma wannan tambaya kan hanya ta
kash Malam Garba zan ja maka burki domin lokacin da aka tanadar wa wannan fili ya karato. A saboda haka sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ka yi da baiwa Malam Ishaku Lawan amsa sauran tambayoyin da ya yi. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
To a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Lawal Sani na Kawu Daura, wanda ke cewa VOA Hausa tabbas yake zuwa yankin Ogoni da shugaba Buhari yayi wajen kaddamar da aikin kwashe da gwalan mai yayi daidai. Duba da yadda tsagirin Niger Delta ke zafafa kai harhari akan bututun mai a yankin. Kuma Hausa sun ce hanyar lafiya bita da shekara. Sai kuma sako haɗin gwiwa daga Haƙili Zamani Almajira Malam Fashi da Rabilu mai probation ɗan fili Malam Fashi, wanda suke cewa to shugaba Buhari, al'ummar Najeriya na buƙatar taimako akan samun sauƙin kayan masarufi, gani yadda azumi ke tafi. Shinkafa ta ƙara kuɗi, taliya ta ƙara kuɗi, mai da magi sun tashi, kai talakan Najeriya ina zai sa kan shi? Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da Allah ku bani dama na yi kira ga ƴan tada ƙayar bayan Niger Delta. To su sani fa, mun san duk abin da suke aikatawa, kuma wallahi su kiyaye, domin idan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga Aliyus Haruna kira mai sau. Sai kuma sakon Muhammad mai kamiya Oje Kwatas Gombe, wanda shi kuma ke cewa rashin bayyana sunayen waɗanda suka yi rubda ciki da dukiyar ƴan Najeriya da gwamnatin shugaba Buhari ta yi san bai dace ba, ganin cewa ya yi wa ƴan Najeriya alƙawari. Wannan ya kawo mu ga sakon Haruna Boda Inkaibo, jihar Jigawan Najeriya, wanda ke cewa Allah ya sa zan yi ziyara zuwa yankin Ogoniland na yankin Niger Delta da shugaba Buhari ya yi, ya zama shi ne mafi alkhairi gare shi da ma ƙasar baki ɗaya. Shi kuma Abdullahi Muhammad mai yama cewa yi, muryar Amurka ku gaya gwamnatin Najeriya cewa yin sulhu da tsagirin Niger Delta Avengers ko ɗaukar alkawarin ba su wasu ‘yan kuɗaɗe domin daina aikata ta’addancin da suke tamkar binne rami ne da maciji a ciki. Ya kamata a ɗauki matakin ba sani ba sabo da duk wanda aka kama da aikata laifukan yaƙi. To bari mu ƙarƙare da saƙon Ya’u Adamu Balkacuwa, ɗalibi a makarantar kwalejin ilimi da ke garin Azare ta jihar Bauchin Najeriya, wanda shi kuma ya ce don Allah ku faɗa wa gwamnatin Najeriya cewa ya kamata ta sasanta da tsagirin Niger Delta mai arzikin man fetur. Duma Hausa sun ce durƙusawa da ba gazawa bane, don ta haka ne kawai za a kawo ƙarshen fasa bututun man da tsagirin ke yi a Najeriya, ba wai ta nuna musu ƙarfin tuwo ba.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
To a taƙaice, shaidun gani da ido a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia sun ce mutane aƙalla 10 sun mutu, sannan fiye da 15 kuma sun samu raunuka bayan da wasu mayaƙa suka kai hari kan wani babban otel a jiya Laraba. Wasu jami'an yanki a Afghanistan sun ce ƙungiyar Taliban ta ce wasu wato ta sace wasu matafiya 17 a arewacin ƙasar da ke wato da daren jiya Laraba. ‘Yan majalisar dokokin Jamus sun kaɗa ƙuri'a yau Alhamis ta amincewa da kisan Armeniyawa da Turkiyya ta daular Usmaniyya ta yi yayin yaƙin duniya na ɗaya a matsayin kisan ƙare dangi. Tunda farko shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi gargaɗin cewa muddin aka amince da ƙudurin a matsayin doka, dangantakar ƙasashen Turkiyya da Jamus ta fuskar diflomasiyya da tattalin arziki da cinikayya da siyasa da soji za ta yi tsami. Armeniyawa, wato Armenia, ta ce an kashe mutane miliyan 1.5 tsakanin shekara ta 1915 da kuma 1917. Turkiyya ta amsa cewa an kashe dubban Armeniyawa, to amma ta kiyarda da cewa wannan kisan yunkuri ne na ƙarar da wani jinsi.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan baki da cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da dare za mu saki dawa da izinin Allah. Amma kafin nan mun karkare shirin ga sakon taya mun na samun karuwa ya mace a gidan Malam Abubakar Dauda da matarsa Sa'ade da ke Malam Fashi, da fatan Allah ya raya. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Tiyan gabatar da shirin, da kuma Julie Leather Creation da ta hada shirin, sai engineer Muskip Sisk. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu karfe 4:30 ne agogon Najeriya da Niger, lokaci ne kuma na shirin yau da gobe.